sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da wata sanarwa da ke cewa bangarorin biyu za su saka hannu a wata yarjejeniya ranar 29 ga watan Fabrairu da za ta share fagen kawo ƙarshen yakin Amurka mafi dadewa a tarihi. Yarjejeniyar za ta ba da damar janye sojojin Amurka sannan hankali daga Afghanistan. Ita kuma Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta bar 'yan ta'adda su ci gaba da harkokinsu a kasar ba. Haka kuma za ta shiga shirin samar da sulhu da sauran 'yan Afghanistan. Za a gudanar da bikin saka hannu a yarjejeniyar idan har cikin kwanaki 7 an samu karancin tashin hankali wanda zai fara daga daren yau Asabar din nan. Dukkan bangarorin za su saka ido waɗanda suka hada da sojojin Amurka da Taliban da kuma jami'an tsaron Afghanistan. Haka kuma bangarorin sun bayyana cewa suna da damar da za su kare kansu idan aka kai musu hari. Wannan wa'adi da aka saka mataki ne na tabbatarwa da kuma gwaji ne akan ko kungiyar Taliban tana da kuma wato ko kungiyar Taliban tana da cikakken iko akan mayakanta. Fadar shugaban Amurka ta White House tana shirin gagarumin sauyi a shugabancin hukumar tattara bayanan sirri ta hanyar ta sake babban jami'i na biyu 'yan kwanaki bayan sallamar shugabansa daga aiki. Da yammacin jiya Juma'a ne ofishin daraktan hukumar tattara bayanan sirri ya sanar da tafiyar shugaban na biyu Andre Holman. Ajiye aiki da Holman yayi ya biyo bayan tafiyar muƙaddashin shugaban hukumar Joseph Maguire wanda shugaban Amurka Donald Trump ya sallama bayan da ɗaya daga cikin mataimakansa ya shaida majalisun majalisu akan yunkurin kasar Rasha na yin katsalandan a babban zaben shugaban kasar Amurka da za a yi a watan Nuwamban nan mai zuwa. Kamar yadda rahotanni suka nuna, jami'in ya faɗa wa 'yan majalisu cewa Rasha na neman taimakawa wajen sake zaɓar shugaban ƙasa, lamarin da ya ɓata wa shugaba Trump rai wanda ke tsoron za a iya amfani da wannan bayanai a kansa. Ranar Laraba ne shugaban ƙasar ya sanar da cewa ya maye gurbin Maguire da jakadan Amurka a Jamus Rachel Grenell wanda aka sani da cewa cikakken mai goyon Trump baya ne. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana lokaci yana kurewa wajen dakatar da yaduwar annobar coronavirus a daidai lokacin da yawan waɗanda ke kamuwa da cutar ke karuwa a wajen kasar China. Jiya Juma'a shugaban hukumar lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu muna da matakin da za mu iya shawo kanta, amma ya gargaɗin cewa damar da muke da ita tana yin ƙasa. China ta bayar da rahoton cewa sama da mutane 75,500 ne suka kamu da murar coronavirus, kuma mutane 2,236 ne cutar ta kashe. A wajen kasar China kuma sama da mutane 1,100 ne suka kamu da cutar, inda mutane sama da dozin cutar ta kashe. Jiya Juma'a a karan farko kasar Lebanon ta tabbatar da cutar a kasar. Wata mata mai shekaru 45 wadda ta isa kasar daga Iran ita ce ta shiga da cutar, yanzu haka dai an keɓe matar a asibiti. A halin yanzu kuma jami'an lafiyar Iran sun bayar da rahoton mutuwar ƙarin wasu mutane biyu da cutar coronavirus ta kashe. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran kwamitin bincike da gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta kafa zai fitar da rahotonsa a wata mai zuwa kan fatattakan masu zanga-zangar neman demokaradiyya da aka yi ranar 3 ga watan Yuni. Aƙalla mutane 87 ne aka kashe, wasu ɗaruruwa suka raunata lokacin jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da ƙarfi wajen koran masu zaman dirshin da suke kwashe watanni a kofar hedikwatar sojoji a birnin Khartoum. Aƙalla masu zanga-zanga 25 ne har yanzu ba a san ma inda suke ba. Gani na ƙarshe da Rauda Abdulkadir ta yi wa ɗanta Fadul mai shekaru 26 shi ne 'yan kwanaki kafin watan Ramadan. Fadul yana daga cikin dubban matasa da suka yi zaman dirshin a wajen hedikwatar sojoji suna neman kafa tsarin demokradiya.
Akhiran akhir marra awil waladiba gabin Ramadan bai khusa yau
fatumta ne. Tace ban san dalilin da yasa shi kadai ya bata cikin abokansa da makwabta ba. Saboda da yawa daga cikin su suna kai komo zuwa wajen zaman dirshin din. Ungiyar likitoci ta Sudan ta ce lokacin da sojoji ke share yankin da ake zanga-zangar sun kashe kallan mutane 100 tare da raunata wasu 400. A dai bangaren kuma shugaban kasar Sudan ta Kudu ya wargaza gwamnatin sa jiya Juma'a ya kuma nada shugaban yan adawa Riek Machar a matsayin mataimakin sa na farko kwana guda kafin a rantsar da gwamnatin hadin kan kasa ta wucin gari da aka dade a Najeriya. Dokar shugaban kasa ta sanar jiya Juma'a ya sarrafa kir ya kuma nada da kacin a matar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
malamai barkanku da shigowa wannan zauren yau zauren ya cika ba muryoyin da suka saba shigowa wannan zauren ba sirri da haka aka ce waka baci mai ita tafi dadi ina tare da
Muhammad Hafiz Baballe da kuma Haruna Shehu Mararraban Jos
yau ga Mararraban Jos a DC
a Mararraban Washington
a Mararraban Washington to sabon abokin aikinmu ya fara aiki a sashen Hausa wannan makon barka da zuwa sashen Hausa.
To barkan ku dai.
Ya ka shigo ka same mu, an same mu lafiya.
Lafiya kalau, lafiya kalau na sai nago ina shigowa duk naga fuskokin ku dama kamar ke ban taba ganin ki ido da ido ba.
Saboda
haka ina zuwa na ganki sai na ji kamar in tashi sama.
To barka da shigowa. Kafin mu kwance mana tsaraba da kake da ita wannan shirin, bari mu fara da yadda muka saba kullum, bari mu mika waɗannan gashe-gashe da suke hannuwan mu. Da farko muna da gaisuwa da ta fito daga hannun abokiyar aikin mu Madina Dauda. Gaisuwa ce ta fata alheri da gayyata tsaurin aure tsakanin iyalan Alhaji Yahaya Idris Makama da na Alhaji Malam Nuhu Abba, waɗanda za a yi auren ‘ya’yansa Abdul Karim Yahaya Idris Alhajeje. Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai.
Alhajeje.
Alhajeje. To, Alhajeje.
Ni ban taɓa jin wannan sunan ba. Alhajeje na sani ne.
Gare ne?
Na san akwai mutane da muke kiran su Alhajeje. Kila shi ya sa na ce ko wannan Alhajejen ne shi ma.
To, sai da amarya shi Fatima Nuhu Abba, waɗanda za a ɗaura ma aure ranar Asabar mai zuwa, wato 29 ga watan nan, a gida lamba 4 gidan ma'aji anguwar Liman Zaria City.
Wato gurin haduwa kenan.
Gurin haduwa kenan. Ai, nan za haɗu.
Nan za haɗu kuma sai a dunguma gidan mai lamba 287 ko?
A kan gidan marigayi ma'aji babban Zazzau House. Da fatan za a yi wannan aure a dace.
To, Allah ya sanya alkhairi. To, sai gaisuwar mu ta Abari ya huce da ta fito daga hannun Adamu Abubakar Umar, inda ya ce assalamu alaikum, fatan alheri ga masu gabatar da shirin Abari ya huce. Dan Allah ku miƙa min gaisuwa zuwa ga babana Malam Habu Umar da Alhaji Mansur Sule Hadeja da Inuwa Gwate Gumau da kuma Rabi'u Sule Taura da Buhari Hayaguru da Aminu Adamu Malam Madori da Mutawakkil Gambo Doko. Da fatan suna nan cikin koshin lafiya.
To, sai kuma gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun
wato Aishatu anti matar Baffa Haruna Bajoga. Ta ce tana so filin Abari ya huce ya gaishe mata da wato mahaifinta ko kuma mahaifin mijinta Alhaji Haruna Daba Bajoga da kuma mahaifinta Alhaji Maji Sangaru da mahaifiyarta wato mahaifiyar mijinta da mahaifiyata wato mahaifiyata kenan Falmata da abokiyar zamanta mai sunanta sai kuma mijinta wanda tace kuma tauraron zuciyarta Alhaji Malam Alarama Ustaz Comrade Baffa Haruna Bajoga da shi kadai
ba da mamu ga dan ta professor da doctor ba
to da shi kadai da kuma yayanta tace Musa da kuma yayanta wani kuma shi Umar dan Hutu da matar kawunta Hajiya Kaduna da kakanta Baba mai itace unguwar Sabon Layi Bajoga da kuma kawunta Alhaji Baban Gida. Mutanen da suna da yawa ciki har da wato abokin mijinta Haladu Musa Bajoga da Dauda Salih Dan Doriya da kuma Muhammad Shehu Marabar Kunini kamar da ta rubuto da Baba Malam Malam mai zanen hula Gololo.
To, sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da ta fito daga hannun Lamira Ibrahim Iliya Gata Malumfashi da iyalai duka suna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Ikwa headquarters da Ikwa Katsina GCC da Ikwa Malamawa LCC da Ikwa Malamawa LCB da ƴan uwa da iyalan Reverend Yohana B Garba wanda Allah ya ma rasuwa. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Pastor Likita Mantau da iyalansa don rasuwar sulukarsu baban matarsa. Allah ya ji kan mamata
mu kuma Allah ya ji kan rai. Amin amin. Wato rashi kenan akai. Sai gaisuwar Abari ya huce da ta fito daga Yusufu Mamma daga Jamhuriyar Nijar wato wakilin mu kenan na can. Yace yana mika gaisuwarsa ga Oga ga Subala Doha da Iliya Burunji kauye a Maradi da Ya'u Barma El Leman da Ado Birkila Rimin Kebe Kano da mai kudi matar Isa Direba Sarki a Maradi duka ƴan Difa da kuma Abdu Makaho Difa da Hajiya Uti da Hajiya Azara a Gadas da kuma Malam Ado a Dakwa Abuja. Allah ya sa ka faɗi wannan sunan daidai.
To wannan sako shi ma ya fito daga Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, inda take zuwa filin Abari ya huce tana so a isar da gaisuwar ta zuwa ga waɗannan masu sauraro. Da farko akwai tsoho mai albarka a birnin Yamai, Sali Gaskama mai kilishi birnin Yamai, da kuma Alhaji Lawan dan tsoho birnin Yamai, da Malam Ado Makaho wanda take yafi mai ido jin dadi. To
lalleka
da kuma sarki makafi na hanyar filinge a birnin Yamai kenan, da kuma Alhaji take so ta ce ko aldaladi ko aldadi.
To
ga ta nan dai kamar yadda aka rubuta ne birnin Yamai.
Rarraban
Johnson
na ce kaga wayan da ake sai da kayan miya babu labarin isowar Kadisi.
To
daga mararraban Johnson
ba daga mararraban Johnson ta kai tsaye ba, dama na kusan shekara ta hudu kenan yanzu a Ingila, ina London ne. To amma dai ko a watan Disamba na shekarar da ta kare ta 2019 ina mararraban Jos din da yake na danyin balaguro haka. To saboda haka daga Ingila na taho nan kai tsaye, sai dai zan iya cewa duk da haka wannan shine karan farko da na shigo wannan kasa, kuma tabbas abubuwan da aka fara bani labari kafin iso na ga wasu, wasu kuma na san sai na kara gaba.
Sai dai baka sha sanyi ba tukun.
Ai na baro su.
Ka baro shi ta amma
na baro su
ka same shi nan ba.
Wani daga cikin mutanen da ne ma
aka maka wada bu.
Zan taho suka ce min ka nemi riga sanyi saboda sanyin Amurka ta fanni.
Oh ya fi da nan.
Ya fi na ce
inda ke. Ya kamata aka ce bari na bara da ba.
Amma ina ganin ba rage ya maka, ina ganin wannan yankin da muke ne ba sanyi sosai, amma idan ka tafi wato Amurka ta tsakiya da can yammaci zan ce ne ko kudanci ne, kudancin Amurka suna shan sanyi sosai.
To me zai kai ni?
Sai ce to yau jirgin nan zai sauka idan jirgin ne ya sauka isu ina za su bi su tafi na ta ai shirin karerewa nan
kin san musamman wanda karin farko kenan da ya ga kankara haka to haka abin zai zo mishi zai ta tunane sai in ya ga kuma yadda mutane suke
sai da fakan su a cikin su saba
sun saba kware da gaske
to me burge ka kasancewa wanda ne zuwan ka na farko a nan Amurka musamman duk da yake dai baka riga ka zazzagaya ba amma iya inda ka gani ka ce an gaya maka waɗansu abubuwa ka zo ka san waɗansu aka dai suke waɗansu ba haka ba ne aka gaya maka
kamar manyan hanyoyi kin san can
nan dugo ake
London akwai matsatsin hanyoyi da yawa
ba gari
to yanzu anan da nazo naga hanyoyi ga sanan sha tale abinka
za a samu line da za a samu motoci 12 a lokaci
da za su fito kin gani wannan ai ba karamin abu bane akwai yalwa ta fili da za a yi irin wannan abu ba sannan kuma ginin majalisar dokoki Capitol shi ma ba ni sha'awa abu ne wanda nake gani a TV ada ko a hoto sai gashi na wuce ta gaban shi ko jiya ma mun wuce ta gaban ginin da baballe zai raka ni in je in siyo layi na waya to gaskiya akwai abubuwa da yawa kuma sai gani ga ina hango fadar White House ko je gaban ta ba amma dai na ga fadar shugaban kasar Amurka
wani hanzari ba gudu ba ban sani ba na san masu sauraron mu suna biye da mu ban sani ba za ka ba su labarin wajen siyan katin waya
wato sim card kenan fallasa ba ake
ba ba fallasa ba ke ba ina so ya ba masu sauraron labari saboda su san cewa yanda aka ci gaba a kasashe ba za ka je kawai kai tsaye a siyan maka da sim card
kin san ba kaman can gida ba da wani lokaci duk da an ce sai kai makatin ka register ka register amma a yanzu haka akwai guraren da zaka je ka sai layin da register shi
a can gida to
amma nan da muka je gashi ne ina da duk takardun
da to kuma da fatan hukuma ta ji haka
to da fatan kuma za su bi ko da yake wani lokaci kamar yadda mutane suke fadi wani lokaci hukumomin suna iya bakin kokarin su amma mutanen ne suke in an toshe wannan kafa su bullo da wancan
wato
to amma ai akwai abin da nake so ka ga wa masu saurare domin ya zama darasi da hukumomin Najeriya da kuma mutane na dalilin da yasa baka samu katin ajiya ba
so ina da takardu na aiki da komai da komai to amma da muka je suka dauki suna da komai da komai suka danga cike-ciken su na cewa za su bani layi da wanda nake so sai aka je daidai gunda suke bukatar lambobin nan da dole sai kana da su social security number anan sai na ce musu nayi register amma sai nan da mako biyu
bata zo ba
za ta iso sai suka ce to in dai ba wannan lambobin ba za mu baka sim card din mu ba ba za mu baka layi mu na
ta haka ne za a san mai laifi in wani abu ya faru yadda za a yi a gano ka kenan
to kin ga yadda ake bin doka da oda yadda ake abu kudi zan kai musu amma ba kudin ne ba kudi na ne a gaban su ba ka'ida ce tukunna sai ina cike wannan ka'idar sannan za su karɓi kudi na ko nawa zan ba su
ba to barka da zuwa Washington DC kasa mai doka da cikawa
mai doka da cikawa kwarai da gaske
Munnan degu musu wajen America. Abonnen na kwazino shi. Julius. Montage. President GM Inter. Jebenu 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 na
Labari guda ɗaya lokaci zai bamu damun fada Iraq kuma wannan labarin shi Murtala da yana nan zai ce haka ne ta faru amma labari ne da Adamu Muhammad ya aika mana yace wani labari ne na Karnuri da wani tela wai shi kuma tela ba fulata ne ni inji shi fa inji Adamu
fulani ko
inji
makiya to a ce
da fulata ne inji Adamu yace wai sai shi wannan ba fulata Karnuri ya sai yadi zai kai ma abokin shi ba fulata ni tela
ya
sai ya ji dukan shadda kila sallah aka tukusa da ya isa wurin tela sai ya ce ma tela kaka tana son dinki da aikin wannan wuya wannan ya ji aikin wuyan wuka tara za ta yi mata
ba aska tara da ke
ne wuka tara za ta bari sai shi kuma wannan yadi kuma aiki wannan wado da wanzani za ka mishi domin ga hafiz kai kasan ɗinkin mazawa za a wuka tara da kuma wado da wanzani ni dai ba zan
to ni dai ina ganin yana nufin aska tara ke ne da kuma kwado da linzami da ake kiran aikin nan da ake yi
Na karuri Adamu Muhammad shi ne an gobe da wannan labari kuma
da zan so in ji yadda shi
ke yi shi tana yake ko da buka da wanzami dai da kuma bukatara sai sati mai zuwa ma ji yadda ta kaya yanzu a madadin
Muhammad Hafiz Baballe
da
kuma Haruna Shehu Baraza Banjos
Alheri yake muku fata Alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da Alheri
Masu sauraro ba
baki daya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hanci. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa kuke sauraro daga Yamai Anita Dari.